الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ فقال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولنا مسلاة ميتار البركة مسلاة عثمان ابن عفان لكينا قدن قيا أولنا قرينا كانوا أولنا يمشي ناء سبر يومنا 20 ترى قوتا المحرم هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبوت آيار لديه هدو دا 40 هدو wanda kuma yake daidai da 27 ga watan 8 miladiya ta 2022. A wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih, wallafar Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 209 inda muke cikin hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma. Yake cewa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qadima makkah. An-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya iso garin Makka. Fada'a Uthman ibn Talha, sai ya saka kirawo masa Uthman dan Talha. Fa fataha al-baba, ya bude masa kofar Ka'aba. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشجع وبلال يشجع وأسامة بن زيد دا أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة دا شي كنس عثمان بن طلحة. ثم أغلق الباب سنا سيرف قوفر فلبث فيه ساعة يضون أتكنسا ويجد أتكنسا ثم خرجوا سنا سكفتوا. قال ابن عمر عبد الله بن عمر يجي فبدرت سيني ججاوا فسألت بلالا نتم بي بلال فقال سيجي سلا فيه ياي سلا أتكنسا. فقلت في أي نجي أئنا؟ قال بين الأسطوانتين يجي تكان دركوكي قدابيو. قال ابن عمر عبد الله بن عمر يجي فذهب علي أن أسأله كم سلا سينا من تا إن تنبيشي ركاء نو يسلاتا. كما يدى أساتن دي قباتا مكا فار بياني أكون ونن حديثي وأن مكا شيء الإمام البخاري يافتد شيء أنا كتاب الصلاة يافتد شيء أورا علي دبن 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 ياكا قولي ترى أشكل التافن ساء الصحيح. إمام مسلم يافتد شيء أبو داود haka nan Nasa'i ya fitar da shi, haka nan Ibn Majah, al-Imam Malik, Imam Ahmad, Ibn Hanbal da malamai da dama sun fitar da wannan hadisi. Wannan hadisi kamar yadda muka fara karatun sa ya wakana a lokacin fathu Makka, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude garin Makka, ya cinye garin Makka da yaki a shekara ta 8 bayan hijirarsa zuwa Madina. A wannan lokaci ne yasa aka bude masa dakin Ka'aba ya shiga tare da waɗannan mutanen da aka ambata. Mun karanta cewa shi Uthman ibn Talha shine wanda makullan Ka'aba yake hannunsu, kuma sune waɗanda kula da Ka'aba yake hannunsu tun lokacin jahiliya gabanin zuwan musulunci. Hakanan musulunci yazo ya tabbatar musu da wannan matsayin, ya zanto dai sune ke da alhakin rufe Ka'aba da bude ta, wato abinda malamai suke kira alhijaba, sune suke da alhijaba, wato kula da tsaron Ka'aba, shigi da fitin mutane a cikin Ka'aba. To mun tsaya inda a sharhi mun tsaya daga fadar sa cewa thumma aghlaqa albaba, sannan sai ya rufe kofa. Bayan annabi ya shiga Ka'aba sai ya rufe kofa. Ya rufe kofa, wane ne ya rufe kofa? A siyakin zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rufe kofar. A ruwayar Fulayh ibn Sulaiman daga Abdullah dan Umar cewa ya thumma aghlaqu alaihim albab, thumma aghlaqu alaihim albab, sannan sai suka rufe kofar da su, sai suka rufe kofa. Kaga kenan duka waɗanda suke ciki su suka rufe kofar. A cikin muwatta ta Imam Malik, wa Bilal fa aghlaqaha alaihi, Bilal ya shiga fa aghlaqaha, sai ya rufe kofar. Fa aghlaqaha ay aghlaqa al-ka'bata alaihi ay ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kaga a cikin muwatta ya nuna Bilal shi ya rufe kofar. A cikin Sahih Muslim shi dai wannan hadisi ta hanyar Abdullah ibn Awn daga Abdullah daga Nafi ibn Umar daga Abdullah dan Umar, sai ya ce wa ajafa alaihim Uthman al-bab fa ajafa alaihim fa ajafa alaihim Uthman al-bab. Uthman shine Uthman ibn Talha, wanda ba kullun yake hannunsa, sai ya rufe musu kofar. Kaga anan kuma an jingina wa Uthman cewa shi ya rufe kofar. Saboda haka dan za mu ga cewa wanda suka rufe kofar, ko dai a jingina shi, ko dai yazo thumma aghlaqal bab, ba san waye ba, ko yazo thumma aghlaqu, kaga kamar su duka da suka shiga sun kama sun rufe kofa, ko kuma Bilal ya rufe kofa kamar yadda yake cikin muwadda na Imam Malik, ko kuma Uthman ibn Talha ya rufe kofar kamar yadda yake cikin muwadda. To haka ruwayoyin suka zo daban-daban wajen jingina waye ya jingina ma wanda ya rufe kofa wannan aiki. To malamai suna cewa aljam'u baina hadhihi riwayat, wato hada waɗannan ruwayoyi, shine shi Uthman ibn Talha shike da makullin kofar ɗakin Ka'aba, don haka shine al-mubashir, shine wanda zai rufe kamar yadda yazo cikin Sahih Muslim, kamar yadda ruwayar take a cikin Sahih Muslim, shine zai rufe domin aikin sa ne. Kamar da muka ce aikin sa ne kula da tsaron ɗakin Ka'aba, saboda haka shi yazo da makulli, shi ya bude, don haka shi ya rufe kamar yadda yake cikin ruwayar Muslim. Ruwayar da ta ambaci Bilal, ruwayar da take cikin muwadda, ita kuma tana nuna cewa Bilal ya taya shi yayin da ake rufe kofar. Bilal ya taya shi, shi yasa wani lokaci aka jingina wa Bilal cewa ya rufe kofar. Ruwayar da ta zo da jam'i cewa suka rufe kofa, wanda ya nuna kenan ba mutum biyu ba ɗaya ba biyu ba. To wannan malamai suka ce kasancewar rufe kofar ta tabbata ne da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ya bada umarni a rufe kofar, don haka ana iya cewa ya rufe kofar shi kansa, shi ne mai bada umarni. Sannan waɗannan kuma su suka yi, Uthman shi ya rufe, Bilal ya taya shi, sauran kuma duk da amincewarsu da yarda su abin ya faru, kaga ana iya cewa sun rufe kofa. Wannan uslubin ma'ruf ne, ko alkur'ani ya zo da irin wannan, a jingina wa mutum aiki saboda shi ya umarni, ba wai lalle shi ya yi ba, akwai wanda ya yi, wani lokaci a jingina aikin zuwa ga wanda ya yi, wani lokaci kuma a jingina aikin zuwa ga sauran da suka yarda da yardarsu, wataƙila da shawararsu aka yi aikin. Ka ɗauki kissar Naqatu Salih, Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa ɗaya daga cikinsu, fanadaw sahibahum fata'ata fa aqara, kamar yadda yake cikin suratul qamar, فنادوا صاحبهم سكا كراو صاحبن سو ديه daga cikin su fata ata ya dau makamin sa fa aqar ya soke wannan taguwa haka nan a cikin suratul shams idin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa aqaruha kaga anan ubangiji subhanahu wa ta'ala duk da ya ambaci cewa daya daga cikin su ne ya zabura shine mafi tsiyacewar cikin su mafi shakiyancin su amma da karshe aka dangana soke ta zuwa gare su gaba daya fakazzabuhu suka karyata annabi salihu fa aqaruha sai suka abin nan sai suka soke ta fanadu sahibahum fata'ata fa aqar duk shi ya soke ta amma kuma aka jingina musu saboda da yarda su da amincewar su abin ya faru saboda haka kaga ashe idan ɗaya yayi abu tare da ubarnin wani to in aka tashi za a ce duka biyun su kai ba kuma fuskure akai anan ba za ka ga an ce gwamna ya gina gada misali ya gina gada gwamna ba shi ya yi aikin ba shi da ya yi umarni a yi da sa hannunsa da sa halewarsa aka yi za ka aka tashi sai a jingina masa aikin ya yi ko a ce ya gina rijiyoyin burtsatse wataƙila san da ake gina wa mako gurin bai ji ba a ce ya gina musu rijiyoyin burtsatse ko a ce alhajiwa ne ya gina masallaci tare da akwai maginan wanda su suka yi aikin ginin amma saboda da umarninsa da sahalewarsa aka yi sai a jingina masa aikin to wannan abu ne ma'ruf sananne ne a harshen larabci da kira sa al-majazul aqli suke ce masa a cikin ilimin balaga a jingina wa mutum abu saboda yayi umarni ko kuma ya yadda sanda aka yi ko ya taimaka da wata hanyar taimakawa a ce gaba daya su suka yi aikin don haka shi ne ya zo da ruwayoyi daban-daban wani guri a ce Uthman wani guri a ce Bilal wani guri a ce Sukarifi ana nufin su duka saboda duk wani abu ne da aka yi shi tare kuma da yardar kowa da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda irin wannan sabanin na lafuzza shi yake ja wasu sakarkaru sai su ƙarya ta hadisi sai su ai kaga ƙarya ne ma kaga alamar ƙarya kaga nan cewa su kai Bilal in ka koma can kuma zaka ga ai Usman aka ce in ka koma zaka kuma an ce Usama kaga dai ashe abin ƙarya ne kaga to in ka koma a nitsi ta duba abinda malamai suka yi sai kaga cewa mutum hauka yake saboda a wannan akwai shi kamar mutum ne zo ya ce alqur'ani wani lokaci ya ce Allah ne yake karbar rai Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautaha wani lokaci ya ce mala'ikan mutuwa qul ya tawaffakum al-malakul mautu alladhi wukila bikum wani lokaci ya ce mala'iku ta idza jaa ahaduhum al-mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun sai ce to alqur'ani yana tubka da warwara in ka bibi abin a hankali sai kaga cewa duka abin haka yake yadda aka faɗe shi din haka yake ya tawaffa al-anfusa Allah din shine yake karba don da umarninsa dukkan wani mai mutuwa yake mutuwa babu wanda yake mutuwa ba da umarnin Allah ba ba da izinin Allah ba kuma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah sai da izinin Allah to shike ba da izini aka dauki ran wanda za a dauka waye yake jagorancin daukar ran shine malakul maut shine yake jagorantar mala'iku mala'ikun nan kuma tare da shi suke hadisin Jabir a hadisin Al-Bara ibn Azib wanda yake fada mana cewa mala'ika mutuwa in ya karbi ba za su ran ba zai zauna a hannunsa daidai da kiftawa ido wafaci sun karbe shi sun sa shi a ciki kaga tare ake yi saboda haka wani lokaci a jinge Allah ya ce shi yake yi saboda shi ne mai umarnin wani lokaci ya ce mala'ikan mutuwa wani lokaci kuma ya ce mala'iku saboda haka wannan ba tufka da warware ce ga masu hankali sai wanda bai san madafar ko salo na magana ba a ruwayar Hassan ibn Atiyah cikin Musnad Abi Awana ko Mustakhraj Abi Awana ya zo da lafazin min dakhil wato suka rufe daga ciki ba daga waje aka rufe su ba a daga ciki ne suka sa abin rufewar suka rufe ibn Battal a cikin sharhinsa ya ambaci abin da yake hasashen shine hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka shiga ya rufe kofar ya faɗi hikimar rufe kofar Ka'aba yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai rufe kofar Ka'aba ba lokacin da ya shiga sai domin kada mutane su yi masa cincirindo lokacin da yake sallah su ce su ma za su shiga domin an ga annabi ya shiga to duk wanda suke waje za su iya dafifi su ce su ma za su shiga in suka shiga kuma suka ga ya kama sallah su ma za su kama sallah ibn battal yake cewa wa yakunu zalika indahum min manasikil hajj daga lokacin sai su mayar da shi kamar wani ɗaya daga cikin aikin haji in aka je haji sai a tsaya a yi dafifi a kofar Ka'aba a ce sai an bude an shiga an yi sallah saboda annabi ya shiga yayi kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil layl ce kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ta dare a Ramadan yayi rana ta farko sahabbai suka fito yayi ta biyu suka kuma fito waye ta uku suka taru a ta hudu sai yaki fitowa me saboda jin tsoron kada a farlanta musu kuma su kasa saboda haka ibn battal yake cewa to a dalilin haka ana shi hasashen yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yasa a rufe kofar kada wani ya shiga a ibn battal yana fadar wannan magana ne don yayi raddi ga imamu shafi'i yana cewa wanda yayi sallah a cikin Ka'aba mustaqbilan ha'itan min hitaniha fa salatuhu ja'iza in mutun yayi sallah a cikin Ka'aba ya fuskanci daya daga cikin bangwayenta guda hudu to sallarsa ta yi fa in salla nahwa albabi amma in ya sa kofa daidai kofa ya sallata wal babu maftuh kofar abude fa salatuhu batila sallarsa ba ta yi ba saboda ya zanto kamar bai li'annahu lam yastaqbil shay'an minha don bai fuskanci komai daga alqibla ba to shi imam shafi'i kamar yana cewa wannan ta sa ya rufe kofar saboda ya zanto ya fuskanci alqibla kada ya zanto bai fuskanci alqibla ba shine ibn al-battal yake cewa a ba wannan ta sa ya rufe kofa ba ya rufe kofa saboda mutanen da suke waje kar su ce za su shigo ita turire ne ya shigo kuma kowa ya shigo ce yaga annabi yayi sallah shi ma sai yayi saboda haka annabi ya hana su ibn hajar yana cewa abinda ibn al-battal yake fada akwai abin dubawa ba lalle ya zama duka haka yake ba musamman ma in ka lura da kawo mutum manasikul haji dan wannan abu ya faru ne a fathu makka ba a lokacin haji ba saboda haka kaga babu maganar cewa in an yi sallah a ciki a dauka wani bangare ne na aikin haji shi ya kawo maganar ne kamar yana zaton cewa abin ya faru a lokacin aikin haji wanda kuma ba haka bane kamar yadda muka karanta a baya ibn hajar a wani guri ya bayyana da'awar ibn battal din da yake yi yake cewa mutane sun yi haka ne annabi yayi haka ne dan kada mutane su ga sallar da yayi su zaci cewa wannan sallar sunna ce to shine shi ibn hajar yake cewa duk da wannan magana ta shi tana da rauni amma da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya boye sallar da zai yi to da ba zai bari bilal da waɗanda suke tare da shi ba su gani tunda ai ba shi kadai ne a ciki ba tare da shi akwai Bilal tare da shi akwai Uthman ibn Talha akwai Usama duk sun shiga tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin Ka'aba inda a ce ba zai yi so mutane su gani ba dan su kai abin ya yadu ya dauka sunna ce a zo ana matsawa kai akan wannan da ba zai bari waɗannan masu gani ba tunda sunna tana iya tabbata da ruwaya daya mutum daya ma in ya zo ya kwatsa ya ce ai ya ga Annabi yayi kuma hakan ya faru ai duk ba sun faɗa ba sun ce mana Annabi yayi sallah ce to kaga ashe da wannan da boyewar yake so to ba zai bari su gani ba to sai ibn hajar ya kawo wasu dalilai wadanda yake ganin kamar su ne suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam wato hikimar da ta sa annabi ya rufe kofar ya kawo dalilin da ibn nawawi ya faɗa a cikin sharhinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe kofa domin ya samu sukuni ya samu nutsuwa lokacin da yake sallah domin in ya bar kofar a bude to hayaniyar mutane ko kuma ma a samu masu cincinin da kokarin shigowa wannan zai hana masa khushu'i zai hana masa nutsuwa a sallah to amma ya me yasa ya shiga da Uthman ibn Talha ya shiga da Bilal ya shiga da Usama yace Uthman ibn Talha an shiga da shi saboda shi ne mai makullin shi yake bude shi yake rufewa wataƙila in da ya kawo makullin ya bude a ce to kawo makullin tsaya a waje annabi ya shige shi da sauran waɗannan biyu sai iya sa kawo a ransa ko an kwace matsayin ne tun da an raba shi da makullin haka annabi ya ce shigo tare da shi su kuma waɗannan daman koyaushe tana jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da Bilal da Usama su kuma masu lazimtar annabi ne inda ya taka kafa su taka saboda haka ya shiga dole a hakura su shiga wasu kuma suka ce idan a samu tamakkuni yayi sallah ta ko ina saboda in ya bar kofa a bude to zai zama wannan bangaren ba zai iya sallah ta nan ba domin zai zama babu alqiblar ta daidai kofar tunda babu katangarta a bude take duk cewa wannan magana ba daidai bace kamar yadda ibnu battal ya rushe ta haka yake domin da a ce wato yin sallah a cikin Ka'aba kofar ta a bude ba daidai bane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa al'ummar sa haka domin ya san cewa wata rana za su shiga ko yana nan ko bayan wata rana za su shiga kuma in sun shiga wata rana za su yi sallah a ciki to in ko haka ne ya kamata a ce yayi musu bayani cewa rufe kofar nan dole ne domin in mutum yayi sallah yana fuskantar daidai kofa kuma tana bude to kamar yayi sallah ne bai fuskanci wani abu na na alqibla ba to wannan mas'ala tana zuwa nan gaba za mu tattauna ta mu bar ta anan yace falabitha fihi sa'atan thumma kharaju falabitha fihi sa'atan sai ya zauna a ciki na wani dan lokaci sannan suka fito arwayar yunus ibn yazid da fulayh ibn sulaiman famakatha fihi naharan tawilan haka yazo arwayar su duk a cikin sahih al-bukhari famakatha fihi naharan tawilan ya zauna a ciki na lokaci mai tsawo arwayar juwairiya ibn asma daga nafi fa atala annabi ya dade a ciki arwayar muslim daga wato ruwayar aun ibn aun abdullahi ibn aun daga nafi daga abdullahi dan umar yace fa makathu fihi maliyan sai suka zauna a ciki na wani dan lokaci kalmar maliyan ba tana nan dan lokaci kankari ba da yazo a cikin hadisin Umar fa makastu maliyan thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il qala Allah wa rasuluhu a'lam qala dhaka jibril atakum yu'allimukum dinakum kaga fa makastu maliyan wasu ruwayoyin sun bayyana cewa kwana uku sai ban kwana uku ne amma ya kira shi maliyan saboda haka kalmar maliyan ba tana dan kankanin lokaci ba tana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya dade arwayar ubaidillah an nafi fa ajafu alaihimul baba tawilan suka rufe kofa suka dade a ciki ajafa abinda ake nufi ajafa shine ka jawo kofa ka rufe ta ka jawo kofa suka rufe suka dade a ciki arwayar nasa'i tariqar ibnu abi mulaika عبد الله بن عمر هنا تشوا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الكعبة ودنا خروجه هر يزو زيفتو هر يكو سفتو ووجدت شيئا فذهبت لكم وانا أبي يفارو وإنا نيما وانا أبو سينة في إن جاء عبد الله بن عمر بيسعيا بلوكة فوجئت سريئا سيدنا داود غغاوا فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا سي na samu annabi ya riga ya fito saboda ka Abdullahi dan Umar wani abu ya sa ya bar gurin bai tsaya ya shiga tare da su ba kafin ya je ya dawo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin Ka'aba shine qala ibn Umar fabadartu fasaltu bilal sai ne sauri na tambaye bilal arwayar salim daga babansa abdullahi dan umar a wajen bukhari cewa yi falamma fatahu kuntu awwala man walaj falaqitu bilalan fasaltu yace yayin da suka bude kofar ni ne farkon wanda na kutsa sai na gamu da bilal sai na tambaye shi arwayar fulayh cewa yi thumma kharaja fabtadartu an-nasa ad-dukhula fasabaqtuhum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fitowa sai na riga geniya da mutane sai na riga su wato kowa yana kokarin ya shiga ko ya je inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake abdullahi dan umar sai ya riga su arwayar ayyub annafi cikin musnad imam ahmad abdullahi dan umar yace wa kuntu rajulan shabban qawiyan fabadartu an-nas fabadartuhum na kasance a wannan lokaci matashi ne ni mai karfi ina cikin ganiyar karfi na saboda haka nayi rigegeniya da mutane sai na riga su saboda haka ya riga kowa kutsawa yana zuwa kuma sai ya hadu da Bilal kamar yadda yazo cikin ruwayar Bukhari daga Juwayriya ibn Asma yake cewa kuntu awwalan nasi dakhala ala atharihi fasaltu bilalan Abdullahi dan Umar yace ni ne farko cikin mutane wanda na shiga bayan sa sai na hadu da Bilal nake tambaye sa arwayar Ibn Aun a sahihi Muslim yake cewa waraqaitu daraja sai na taka matattakalar kofar fa dakhaltu albayta na shiga dakin fa qultu ayna salla annabi sallallahu alaihi wasallam qalu ha huna ci a ina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla sai suka ce min anan ne arwayar mujahid daga abdullahi dan umar yace wa ajidu bilalan qa'iman bainal babain wa ajidu albilala qa'iman bainal babain sai da samu bilal tsaye tsakanin wato me yake cewa abin da marufin kofa biyu kofa mai marufi biyu me sunan su kofa wadda take da marufi biyu kamar wannan ko wanda marufi me yake ce masa fallan kofa kofe to kofar a bude in aka bude ta kowanne zai haka sai na sami Bilal a tsakiya ba baini yana nufin bisra'aini a cikin wata nuskha nuskhar hamawi ta Imam al-Bukhari riwayar sahih al-Bukhari fa ajidu bilala qa'iman bainan nasi mai kun bainal babai bainan nasi cikin mutane tsaye ruwayar Abi Dharr ya zo a cikin kitabul akhbaru makka na al-azruqi yake cewa wa waqafa ala al-bab khalid ibn al-walid yadhubbu an-nas an al-bab hatta kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalid dan walid ya tsaya a daidai kofa yana ta kakkare mutane yana ta ture mutane har annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wannan ruwayar Ibn Hajar yake cewa wannan ruwayar tana nuna kamar daga baya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya kulle kofa shi kuma Khalid ibn al-Walid ya zo gurin amma ita ruwayar bata inganta ba saboda a cikin sanadin sa akwai Muhammad ibn Umar al-Waqidi wanda matruk ne ruwayar Nafi Malik ruwayar Malik daga Nafi yake cewa fasaltu bilalan hina kharaj sai na tambayi Bilal lokacin da ya fito ma sana annabi sallallahu alaihi wasallam me annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ya shiga nake tambaye sa me yayi arwayar Juwayriya da Yunus Juwayriya ba mace bace namiji ne shi Juwayriya babansa Asma'u duk maza ne Juwayriyatu ibn Asma dan kanka ce Juwayriya ir Asma'u ko kace zaka gyara an ce binu kace a haba kai kamar ba mu ji larabci ba ya za a ce Juwayriya ibn sai dai bintu to Juwayriyatu ibn Asma da Yunus ibn Yazid al-Aili da sauran masu ruwayar hadisin sauran almajiran Nafi'u sun ruwaito cewa fasaltu bilalan aina salla na tambayi bilal ina yayi salla anan zamu ga cewa sun takaita tambayar aina salla ina yayi salla ruwayar Nafi tana nuna cewa sai ne ya tambayi me yayi tukunna aka ce masa salla sannan tambayar ina yayi salla ta zo an gane saka wani guri za a ce ya tambaye shi me yayi wani guri a ce ya tambaye shi a ina yayi sallah saboda haka wanda suka ce ya tambaye shi aina sallah wannan sun takaita ruwayar ba su faɗe ta cikakkiya ba domin yadda take a ruwayar Salim dan Abdullahi dan Umar hal salla fihi qala na'am farkon tambayar da Abdullahi dan Umar yayi wa Bilal shin annabi yayi sallah a ciki sai ya ce na'am So bayan ya ga masu sun ya tabbatar cewa yayi sallah sai kuma su ji tambaya cewa to a ina yayi sallah an gane saboda tambayar biyu ce wasu sai su ruwaito ta karshen ina yayi sallah amma sai da ya fara tabbatarwa shin yayi ma sallah a cikin ko bai yi ba wata ruwaya ta ce ya tambaya ma sana annabi sallallahu alaihi wasallama me annabi yayi ko kuma hal sallala fihi annabi sallallahu alaihi wasallama shin annabi yayi sallah shigar sa yace eh yayi sallah sannan sai tambaye shi a ina yayi haka ne yazo a ruwayar mujahid a cikin sahih al-bukhari da ruwayar ibnu abi mulaika a cikin sunan an-nasa'i daga abdullahi dan umar yace asalla annabi sallallahu alaihi wasallama fil ka'ba qala na'am ya tambaye bilal shin annabi yayi sallah a ka'aba yace eh ya zo a cikin ruwayar yunus daga zuhri yunus ibn yazid al-aili daga zuhri daga a wajen muslim yake cewa fa akhbarani bilal aw uthman fa akhbarani bilal aw uthman bilal ko uthman wani cikin su ya bani labari kaga ta zo bisa shakka amma dai abinda yake al-mahfuz abinda yafi inganci cikin ruwayoyin shine bilal ya tambaya ba uthman ba bilal ya tambaya me annabi yayi a ciki kuma ya gaya masa a cikin abinda mustakhraj na abi awana ta hanyar al-ala ibn abdurrahman an abdullahi ibn umar annahu sa'ala bilalan wa usama ya tambayi bilal da usama lokacin da suka fito aina salla annabi sallallahu alaihi wasallama fihi faqala ala jihatihi ya tambaye su kaga anan mutum biyu ya tambaya baya ga bilal ya tambaye usama ibn zaid ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin nan yace inda ya fuskanta wato shigar sa cikin ka'aba daga kofar to bangon da yake fuskantar sa shi ya kalla yayi sallah haka yazo a cikin musnad al-bazzar arwayal ahmad da tabarani ta hanyar abi shafa jabir ibn zaid daga abdullahi dan umar yake cewa ha huna akhbarani usama ibn zaid annahu salla anan ne usama ya bani labarin cewa yayi sallah idan ku kula ruwayoyin wani lokaci a ce bilal wani lokaci a ce bilal da usama wani lokaci a ce usama kama a ruwayar muslim da tabarani ta hanyar abdullahi ibn aun daga nafi daga abdullahi dan umar yace fa qultu aina salla annabi sallallahu alaihi wasallama fa qalu ha huna kaga anan wanda suka bashi amsar ba dai bane ba biyu bane da a ce mana bilal ko a ce mana usama ko a ce bilal da usama to a wannan kuma ruwayar ta muslim da tabarani sai ya nuna cewa masu bashi amsar ma ba dai bane ba abin nan bane to idan wannan ya zama mahfuz ne zai yi lokacin da ya tashi tambayar kamar yadda ya ce farkon wanda ya gamu da shi da bilal saboda haka da ya tambaye bilal ya gaya masa sai ya sake tambayar usama shi ma ya tabbatar masa da cewa abin haka yake sannan ya tambayi usman shi ma ya tabbatar masa don haka mai ruwayar faqalu kamar duk ya hada su da ya ce duk suka gaya masa cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah anan abinda zai kara karfafa maka cewa tambayar da ya fara yau bilal bai tsaya a kansa ba ya tambayi sauran yan uwansa da suke tare da shi a cikin ka'aba ruwayar da ta zo a cikin sahih muslim ruwayar abdullahi ibn awf da yake cewa wa nasitu an as'alahum na manta in tambaye su kaga ya nuna ba mutum daya yayi wa tambaya ba da ya kawo shi da sigal jami'i to wannan yafi sama da abinda qadi iyad ya nuna kamar wahami ne aka yi lokacin da aka jingina abin zuwa gare su kamar ya za a jingina su zuwa ga jewa bayan kuma a ruwaya mutum daya ne sai ya nuna cewa ruwayar akwai wahami to ga wanda zai bibiyi ruwayar zai gane cewa babu wahami ya fara tambayar bilal ya kara tambayar usama dan ya kara tabbatar masa da usman wani lokaci kuma masu ruwaya sai su ambace su gaba daya wannan ba zai ci karo da abin da yazo cikin sahih muslim ba kissar usama hadisin abdullahi dan abbas za mu zo mu yi magana a kansa yake cewa usama ibn zaid ya gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fihi bai yi sallah a cikin ka'aba ba walakinahu kabbara fi nawahihi kabbara kawai yayi a nahiyoyin dakin ka'aba amma bai yi sallah zamu zo kan hadisin Abdullahi dan Abbas da shi ma yana da cikin sahihaini shi ba ingantacce ne cewa Usama ya ga masa cewa Annabi ba sallahi ba to a gurguje kafin mu zo kansa tana yi wa a hada tsakankanin waɗannan ruwayoyin biyu a ce da farko Usama an tambaye shi ya ce bai yi ba domin bai gani ba Bilal shi yafi kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka shiga shi ya gani bayan Usama ya tabbatar masa bayan Usama ya ji Bilal ya tabbatar an yi sannan sai yake bada amsa da cewa ya ba wa Abdullahi Umar amsa da cewa yayi amma za mu zo bayani akan wannan mai fadi sosai wannan a gurguje ne suka tambaye shi ci aina salla qala bainal ustuwanatayn haka yake ko bainal ustuwanatayn tsakanin dirkoki guda biyu wanda suke cikin Ka'aba arwayar juwairiya annafi an ibn umar bainal amudain almuqaddamain a tsakankanin dirkoki na gaba gaba guda biyu haka yazo arwayar fulay annafi ruwayar abdullahi ibn yunus at-tinnisi daga malik daga nafi ita tazo da abin bayani daki daki yaya abin ya kasance yana cewa waje ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi wa thalathata a'midatin wara'ahu wa kana albayt yawma idhin an sittati a'midatin thumma salla ko saurari wannan ruwayar za ku ji yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga dirkoki ne a ciki ya sanya dirka daya a damansa daya a hagunsa da kuma wasu durkoki uku a bayansa sai ya ce wa kana albaytu yawma idhin wa kana albaytu yawma idhin dakin kuma a wannan lokacin an sittati a'midatin yana da durkoki shida an kula shi guda uku guda biyar ya fada amma kuma karshe ya ce durkoki shida waccan kuma tace bainal amudain amudi guda biyu ɗaya a damansa ɗaya a hagunsa anan ƙarshen ruwayar yana da iskali domin an faɗi guda biyar amma kuma an ce an gina a lokacin ɗakin Ka'aba yana da rukoki shida to kaga wannan kamar zai nuna cewa ko dai a damansa biyu ne ko a hagunsa biyu ne sannan uku na bayansa ko dai ya zama biyu a damansa a hagunsa ɗaya a damansa kaga uku kenan sai durkoki uku a bayansa kaga shida ko kuma ɗaya a hagunsa ɗaya a damansa biyu a hagunsa sai kuma uku a bayansa to shi yasa in ka karanta a Sahih al-Bukhari yana kawo wannan ruwayar wadda ta faɗi dirkoki biyar kuma aka ce shida ne ɗakin yake a kansu yana kawo ta bayan ta mubasharatan nan take sai ya kawo ruwayar Isma'il ibn Abi Uwais daga Malik ruwayar Isma'il ibn Abi Uwais yake cewa amudain an yamini a damansa da dirkoki biyu kaga wannan ta fassara maka shidan da ya faɗa Imam al-Bukhari ya kawo ta farko yana gama kawo ta sai kawo ta biyu ruwayar Abdullahi ruwayar Tinnisi abinan ruwayar Isma'il ibn Abi Uwais daga Malik cewa a daman Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dirkoki biyu a hagunsa akwai daya a bayansa akwai uku to ka wannan ruwayar ita ce da yawa daga cikin wanda suka ruwaito ruwayar suka ambata daga ciki akwai Ibn al-Qasim da ya ruwaita hadisin daga Malik akwai Abu Mus'ab akwai Muhammad ibn al-Hasan Abu Mus'ab az-Zuhri akwai Muhammad ibn al-Hasan akwai Abu Khuzafa akwai Ash-Shafi'i a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa haka nan Abdurrahman ibn Mahdi a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa zaka iya jam'i tsakanin ruwayoyin guda biyu kace inda ya ambaci biyu inda ya ce amudi guda biyu daga damansa kamar yadda yake cikin ruwayar Isma'il ibn Uwais yana ishara ne zuwa ga yadda dakin yake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama inda kuma ya ambaci amudan an yasarihi kamar yadda yake cikin riwayatin Nisi an Malik shi kuma yana ishara ne zuwa ga yadda dakin ya koma bayan an rushe shi an saki gina shi bayan an rushe shi an saki gina shi a zamanin Abdullahi dan Ibn Zubair musan cewa a zamanin Abdullahi dan Zubair ya saki rushe dakin Ka'aba ya saki mata gini shi yasa a cikin maganar sa yake cewa wa kana albaytu yawma idhin kaga kalmar yawma idhin tana nufin yana ambata labari a da can a yanzu fa ba haka yake ba a wancan lokacin a amida guda 6 ne amma a yanzu da nake maganar 5 ne kamar haka yake nunawa idomin ya canza wannan al-kirmani a cikin sharhin sa al-kawakibud darari ya ishara zuwa ga wannan cewa kalmar da yace yawma idhin yana nufin canjin da aka samu sannan kirmani ya kare cewa lafzul amud jinsun kalmar amud da ya fada yace amudun an yasarihi wa amudun an yaminihi jins kalmar amud jins ne jins kuma tana iya daukan mutum tana iya daukan daya tana iya daukan biyu tana iya daukan sama da haka Allah ya ce wal asr innal insana yana nufin mutum daya yana nufin kowane mutum zai iya zama daya biyu uku ko fiye da haka to saboda haka wannan ijmal ne riwayar Malik sai ta bayyana amudai ne yake nufi da adaman sa sannan agunsa kuma amudi guda daya wasu malaman suka ce ko kuma al-a'midatu thalathatu al-mutaqaddima kanat ala samtin wahidin da lamta ma kanat ala samtin wahidin cewa duka waɗannan dukokin uku ba a jere suke ba wato akwai biyu a jere akwai kuma wata guda daya wanda ba saiti take da wannan ɗayan ba saboda haka da suke tashi fada sai ya fadi biyin da suke da saiti da annabi ya tsaya a tsake su saboda haka waccan da ba ta da suke gefe ba saitin su ba sai zamba ya lissafi da ita ba an fahimta sai ce abudi daya a damansa daya a hagunsa bai lissafa da waccan ba da ba ta saitin su ba sai ya ambaci uku na bayansa an fahimta kaga shidan sun samu Ibn Hajar yana cewa abinda zai kara karfafar wannan shine riwayar Mujahid an Ibn Umar wacce tazo a cikin karkashin babin wattakhadhu bi maqam Ibrahim musalla fa inna fiha bayna as-sariyatayn allatayn an yasari ad-dakhil haka yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsalla tsakanin durkoki biyu wadanda suke hannun daman wanda suke hannun hagun wanda ya shiga wanda suke daga hagun wanda ya shiga kaga wannan yana nuna cewa akwai durkoki guda biyu a hagunsa a hagun wanda yake shiga can nan kuma gefe guda can akwai guta guda ɗaya da ba a ambata ta lissafi kirmani yana ba da wani sura kuma daban wanda yake cewa watakila haka abin ya kasance watakila waɗannan ukun duk akwai su amma da ya shiga sai ya tsaya a kusa da a daidai kusa da ta tsakiya an fahimta sai ya tsaya a jikinta saboda haka sai ba a lissafa da ita ba sai aka lissafa da ta nan da ta nan ba a lissafa da ta tsakiya ba saboda ita yana jikinta wato wannan shine ɗabi'ar malamai ba wai ƙaryata ake yi ba ƙoƙari ake a fahimci yaya abin ya kasance ba hukaci shi zai ce duk ƙarya ne ba mai hankali ne wannan da gangan nake irin wannan saboda a fahimci ɗabi'ar yadda malamai suke mu'amala da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba hauka bane abu ba za su yi gangancin su ƙaryata wani ba za su samu hanyar da za su sa a fahimci abin ba tare da an yi ɗiban karan mahaukaciya ba saboda haka yake shi kirmani yake cewa tana yi uku ne da yace sai tsaya a kusa da ta tsakiya sai ya zanto bai lissafa da ita ba sai ya lissafa ta nan dama da ta damansa da ta hagunsa sai kuma uku na bayansa bai lissafa da ta uku da take tsakiya wanda ya tsaya a kusa da ita ba Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗi wani ihtimali daban yake cewa amma dai ya ce ba'id ne yake cewa fa yahtamilu annahu thamma amudun akhar an yamin lakinnahu ba'id aw ala ghairi samti al-amudaini tayo akwai daga dama amma a nesa yake ko ba a layin shi yake ba saboda haka sai ya fadi cewa ja'ala an yaminihi amudain wa man qala ja'ala an yaminihi amudan an yaminihi wanda ya duba nan can na nesa sai bai lissafi da shi ba saboda ba kusa da annabi yake ba sai ya ce amudan an yaminihi wa amudan an yasarihi wanda kuma ya lissafa da na nesa to zai ce amudaini zai ce dirkoki guda biyu a damansa saboda ya lissafa da wancan na nesa Yahya an-Naisaburi ɗaya daga cikin malamai ne manya da Imam Muslim ya dogara da ruwayoyinsa daga Malik muwadda dinsa yana da muwadda bayan Yahya al-Laisi akwai Yahya an-Naisaburi Yahya ibn Yahya an-Naisaburi yana da muwadda daga Malik Imam Muslim ya dogara da ruwayarsa to a cikin ruwayar shi Yahya ibn Yahya an-Naisaburi sai ya juya abin sai ya juya sai yake cewa ja'ala amudain al-yasarihi wa amudan al-yamini kaga ya juya akasin abinda Isma'il ibn abin nan ya faɗa haka yazo a cikin wata ruwaya ta Shafi'i da wata ruwaya ta Bishr ibn Umar an gane na'am ya amudain al-yasarihi wa amudan al-yaminihi bayan kuma abinda muka karanta dazu a daman sa biyu a hagun sa daya amma su wannan ruwaya sai bai da sai juya sai ce a daman sa daya a hagun sa biyu to wasu daga cikin malamai suka ce to tana yiwa ko ta abin ya faru ba sau daya bane to amma wannan ba it saboda makarkin hadisin daya ne hadisin Abdullahi dan Umar ne yana ba mu labarin abin da ya faru lokacin da Annabi ya shiga Ka'aba da kuma sallar da ya ciki kuma ga wannan ba a sake maimaita irin wannan ba bare a ce kowanne ya faɗi wani labari ne mai cin gashin kansa mai zaman kansa a'a labari daya ne saboda haka wannan ba zai yiwu ba saboda haka abinda Al-Baihaqi yayi jazmi a kansa a cikin Sunan Al-Kubra shine tarjihu riwayati Isma'il wa mawafaqahu abinda yake rajihi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a ciki tsakanin dirkoki guda biyu dirka biyu a damansa dirka ɗaya a hagunsa sai uku kuma da suke bayansa shi yasa wanda hadisin suke ambatansa a ƙarƙashin babin sallah tsakanin dirka da dirka shin za a iya yin sallah baina al-sawari to suna kawo wannan hadisin saboda Annabi yayi sallah tsakanin dirka da dirka ba mu zo tattauna matsalar ba wanda da ina gaya muku dan kada gobe a zo a ce ma nura ka bari ayi sahu anan ba wannan matsalar muke ba zo ta fulai a cikin kitabul magazi cikin sahih al-bukhari yace salla baina zainika al-amudain al-muqaddamain wa kana al-bayt ala sittati a'mudatin sitrayn salla baina al-amudain min as-sitr al-muqaddam waja'ala bab al-bayt khalfa dhahrihi riwayar fulai yake cewa yayi salla tsakanin dirkoki guda biyu da suke gaba dirkoki guda biyu da suke gaba yake cewa ɗakin Ka'aba a lokacin an gina shi akan sittati a'mudin wato dirkoki guda shida biyu a gaba biyu a baya wato abin nan biyu a gaba uku a baya ko kuma uku a gaba uku a baya shi yasa yace wa kana albaytu kha wana yace waja'ala bab albayti khalfa waja'ala albab bayta khalfa dhahrihi bab albayti khalfa dhahrihi annabi ya sanya kofa a bayansa saboda haka ba kofar ya kalla yayin sallah ba tsakaninsa da bango tsakaninsa da bango akwai ruwa da ta bayyana tsakaninsa da bangon da yake gabansa akwai kwatankwacin thalathata azra kamar ruwayar Musa ibn Uqba daga Nafi yake cewa wa bainahu wa bainal jiyar allazi istaqbalahu qariban min thalathati azra tsakaninsa da bango wanda ya fuskanta kwatankwacin zira'i uku an san zira'i daga nan zuwa nan zuwa gwiwar sa hannu to zira'i uku ne tsakaninsa da inda ya tsaya zaka yi zira'i zaka auna zira'i uku sai kuma bango a ruwayar sa ya ce nahwan kwatankwacin bai tabbatar ba amma a Malik ruwayar Malik daga Nafi a ruwayar sa kamar da ke cikin sunan Abi Dawud ya tabbatar shi cewa zira'in uku ne shi can ya ce kwatankwacin zira'i uku amma shi a tashi ya tabbata cewa salla bainahu wa bainal qiblati thalathatu azra' tsakanin sa da alqibla zira'i uku haka haka Abu Awana ya fitar da ita ta hanyar Hisham ibn Sa'ad daga Nafi cewa zira'i uku ne a watar wayar ta Malik ta zo da nahwan kamar wayar Musa ibn Uqba wato ba tabbaci akwai riwaya a cikin kitabu makka na al-azruqi da kitabu akhbar makka na al-fakihi cewa muawiya ya tambayi abdullahi dan umar aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina annabi yayi salla sai yace ij'al bainaka wa bainal jidari thira'aini aw thalatha ka sanya tsakaninka da wannan katangar zira'i uku ko biyu ko uku to wanda yake so yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen sallar sa da inda yayi sallar in ya shiga in ka samu ka shiga sai ka kafin dare wataƙila aka yi wani shugaban ƙasa nan ya dauke ka ba sai a saka ku ba ana sa wasu saboda ka saurara wataƙila kana da rabo kanka ce kai wannan karatu yaushe zan yi aiki da shi ba rana suka ce wanda yake so yayi biyayya yayi koyi da sunnar sosai to in ya je ya auna zira'i uku tsakaninsa da Ka'aba bayan ya shiga ta kofa sai ya auna zira'i uku tsakaninsa ba Ka'aba ba tsakaninsa da bangon Ka'aba da yake fuskanta to inda zai tsaya zai zama nan ne kafafun manzo Allah suka taka inda zai sa goshinsa nan ne manzo Allah ya sa goshinsa wanda ya zama salasatu zira'in ne ibnu hajar yace cewa fa innahu taqa'u qadamahu fi makani qadamaihi sallallahu alaihi wasallam ci in kana salasatu azra'in sawa in ya auna zira'in uku ne daidai wa daida wa taqa'u rukbatahu aw yadahu aw wajhuhu in kana aqalla min zalika idan kuma ya zanto tsakaninsa da Ka'abar sanda yayi sallar bai kai zira'i uku ba bi to zai yi sa'ar kuma guyoyinsa za su fada inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ko kuma hannayensa ko goshinsa wato dai ba zai rasa ba kowane yanayi ابن عمر يكي شو فذهب علي أن أسأله كم صلى أما أنا من تا إن تنبيت ركع أنا ويسلاتها أرواي يونس النافع عن ابن عمر يكي فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة نمن تا إن تنبيت سجدة نوي وترك أنا ويي هكى أرواي فليه النافع أرواي يحيى بن سعيد القطان kwai riwaya ta Yahya ibn Sa'id al-Qattan daga Saif ibn Sulaiman daga Mujahid daga Abdullah dan Umar yace fa sa'altu bilalan sai na tambayi bilal fa qultu asalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ka'ba annabi yayi salla a cikin ka'aba qala na'am yace raka'atayn bayna as-sariyatayn allatayn an yasarihi idha dakhalta yace raka'a biyu tsakanin durkokin nan guda biyu da suke daman sa idan ka shiga thumma kharaja sannan ya fito fa salla fi wajhi al-ka'bati rak'atayn ya fuskanci ka'aba daidai kofar ta ya sallaci raka'a biyu anan kaga akwai iskali a wani gurin ya ce kamar anan ya manta ya tambaye shi kam salla ya dai san yayi salla amma raka'a nawa yayi amma gashi ta zo mana a cikin sahihul bukhari a sahihul bukhari abwab sitratil musalli cewa ya salla Abdullahi dan Umar yake cewa na tambaye Bilal yace ya sallaci raka'a biyu na'am raka'ataini to ya zamu hada wannan riwayar da riwayar cewa bai tambaya manta bai tambaya ba amma gashi a cikin sahihul bukhari kuma a wani guri yace raka'a biyu kuga akwai iskari shin ya tambaya ne daga baya ko ku a'a bai tambaya ba in ya tambaya daga baya yaya yace kuma ya manta ya tambaya insha Allah a karatu na gaba lokaci ya wuce abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh